Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 39, 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da kilomita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niyar Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanku da safe. Yau Talata, 30 ga watan Yulin shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Kumelta da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmulya cikin abinda masu sukar suke kira take-taken nuna bambancin launin fata. Hukumomi a jihar California na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku. Sannan an kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a Afghanistan.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da cece kuce akan yadda ake shirin naɗa ministoci da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da sun san ma'aikatansu ba, za mu je da doka ta tsara.
Sashi na 14 sakin sashi na 3 kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko'ina a Najeriya, ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. To anan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi.
Haka kuma zamu ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da fadarkar da al'umma muhimmancin yin amfani da iskar gas maimakon itace.
Amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da yafi kalanzir sauki. Kudin da zaka sai kalanzirin sati ɗaya zaka sai gas da shi, wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana, amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmuya cikin abinda masu sukar suke kira take-taken nuna bambancin launin fata, inda ya auna birnin Baltimore mai rinjayen baƙaƙen fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai suna Elijah Cummings, wanda wani kwamiti ɗin da yake jagoranta mai matuƙar tasiri ke ƙoƙarin gano sadarwar waya da aka yi ta yi tsakanin jami'an fadar White House, ciki har da na iyalin shugaban ƙasa. Wani fasto na ɗariƙar Baptist mai suna Al-Shaptan, wanda wani ɗan rajin kare 'yancin ɗan adam ne mai yawan sukar shugaba Trump a gidajen talabijin, shi ma ya gamu da fushin shugaba Trump ɗin, wanda ya taɓo shi a wani saƙon Twitter da ya tura da safiyar jiya Litini. Ya ce shi dai Trump kamar yaro yake, muddin aka tsangwame shi to sai ya rama. Ya ƙara da cewa bai da juriya kuma bai da sahihin balaga, a cewar Al-Shaptan ɗin a garin Baltimore. Ya ƙara da cewa yana ma da wata tsana ta musamman ga baƙaƙen fata da sauran jinsunan da ba turawa ba. Hukumomi a jihar California na ƙoƙarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku, ciki har da yara ƙanana biyu, a wani shahararren bikin kayan abinci da aka yi a kudancin San Francisco kafin 'yan sanda su bindike shi. Maharin ɗan shekaru 19 mai suna Santino William Legan ya yi harbin kan mai uwa da wabi ne da wata bindiga irin ta yaƙi a rana ta ƙarshe ta bikin kayan abincin da ake kira Gilroy Garlic Festival a Turance a shekaran jiya Lahadi, a cewar shugaban 'yan sandan Gilroy Scott Smithy. Mr. Smithy ya gaya wa manema labarai cewa cikin ƙasa da minti guda da fara harbin 'yan sanda suka kai ɗauki. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojojin da suka canza sheka a Afghanistan. Haɗakar sojoji da NATO ke jagoranta jiya Litini ta ce sojojin Amurka biyu ne kaɗai aka kashe ba tare da ta yi cikakken bayani ba, saboda ana son a sanar da iyalinsu tukunna. Daga bisani wani jami'in Amurka ya tabbatar da kisan mutanen a matsayin irin na sojojin nan masu canza sheka, inda wani sojan Afghanistan ko kuma dai wani maharin da ya shi shigar burtu da kakin sojojin Afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin Amurka da na ƙawayenta. irin fahimtar da Amurka ta yi al'amarin da farko, ya biyo bayan irin ikirarin da mai magana da yawun Taliban Zabihullah ya yi ta kafar Twitter, inda ya ce Amurkawa sun mutu ne bayan da wani sojan Afghanistan ya rikide ya bude musu wuta a wani sansanin sojan da ke kudancin lardin Kandahar. To karfa a sha'af ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ke so ya zama daraktan hukumar leken asirin tsaron ƙasa na gaba, wani riƙaƙƙen magoyin bayan shugaban ƙasar ne, wanda ya kasance mai matukar sukar tsohon babban jami'in bincike na musamman Robert Mueller, yayin da Mueller din ke bada ba'asi a gaban majalisar dokokin tarayyar Amurka. John Ratcliffe, wanda sau uku ya zama dan majalisar tarayyar Amurka mai wakiltar Texas, ya rubuta a kafar Twitter cewa yayi matukar godiya ga shugaban ƙasa Trump saboda gabatar da sunansa da zai yi dan ya maye gurbin Don Scott. Ya ƙara da cewa kira da shugaba Trump ya yi na inje in yi aiki ma ƙasa ta a wannan matsayin ba abin da zan yi watsi da shi ba ne. An zaɓi Ratcliffe a matsayin ɗan majalisar wakilai a karon farko ne a shekara ta 2014, kuma yana riƙe da wasu muhimman matsayoyi a kwamitocin majalisar kan bayanan sirri da kuma shari'a. Ya goyi bayan Trump kan komai, kama daga batun naɗin Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin ƙasar, da manufofi masu tsauri na shugaba Trump game da bakin haure, sannan ya kuma kaɗa ƙuri'ar yin wato yunkurin soke dokar jinya cikin rahusa ta Obamacare, da kuma ta yin yunkurin rusa cibiyar zubar da ciki. Jami'an tsaron Sudan sun bindige mutane biyar har lahira jiya Litini, bayan da suka yi amfani da harsasai na hakika wajen tarwatsa masu zanga-zanga a cewar waɗanda suka shirya ta, a cewar wani babban kwamitin likitocin ƙasar ta Sudan. An buɗe wuta daga ɓoye kan wasu ɗalibai masu zanga-zanga a Al-Boyd, wanda ya kai ga mutuwar biyar daga cikinsu, baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. A kasarin waɗanda suka ji raunukan, an harbe su ne a ƙafafu da kawuna da kuma ciki, a cewar wani likita mai suna Mustapha Muhammad da ke Al-Ubay, wanda ya yi magana da kafar labarai ta AP.
Ibrahim Kalmasi Garba ke nai karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke rub da kammala tantance ministoci 43 da shugaban ƙasa ya aika mata, jama'a na ci gaba da cece kuce akan yadda ya naɗa ministocin da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da an san ma'aikatansu ba. Shin wannan yana kan doka ko a'a? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Daura ta haɗa mana wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi watanni biyu kenan yanzu da kama aiki ba tare da kafa majalisar gudanar da kasar ba, duk da cewa daga dukkan alamu shugaba Buhari ya bi doka wajen fidda minista guda daga kowace jiha, kamar yadda sashe na 147 na kundin tsarin mulkin kasa ya tanada. Kwararre abitar kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske.
Sashe na 14 sakin sashe na 3 kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a Najeriya, ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. To anan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi ya ga dama ya ba kowace jiha mukami daya, ko ya ba su mukami biyu, ko ma mukami uku, ba kayyade yawan ministoci ba, karancin su ko yawan su.
Wani abu da ya dauki hankali shine irin yadda majalisa take bi wajen tantance ministocin, inda wasu ana ce musu su yi wa majalisar mubaya'a ne kawai su tafi ba tare da an yi musu tambayoyi ba, amma wasu suna daukan lokaci ana musu tambayoyi. Tsohon ministan ma'aikatar ruwa ta kasa Suleiman Adamu na cikin waɗanda aka tantance. Na tambaye shi ko ya gamsu da irin tambayoyin da aka yi masa, ga amsar da ya bani.
Ba dan ma an mun adalci an ce tsaya ba, akwai wasu tambayoyin da ban bada amsa su ba wanda kuma suna da muhimmanci, amma dai duk da haka alhamdulillah an yi dai an gama lafiya, ana gamsu kwarai da gaske.
Wani irin tambayoyi ne da kai so ai maka din da baka bada amsa su ba?
An yi tambayoyin amma dai su lokaci su yan majalisa suka ga tambayoyin da na riga na bada ansoshin su sun gamsu ma daga nan saboda haka aka mun gata aka ce ba sai da ansa wancan tambayoyin ba to amma da na samu na ansa zuwa tukila da ko su karin bayanai da zan yi amma dai ba komai alhamdulillah
to ko menene muhimmancin tantance ministocin Sanata Muhammad Ibrahim Bomai yayi karin haske
wannan abin da ake yi a doka daban ya kamata shugaban kasa kafin ya nada ministoci ya kamata ya turo sunayen ministocin nan majalisa su duba su gani waɗannan mutanen da aka turo sun cancanta kuma za su iya rike wannan aikin da shugaban kasa yake so su yi so shine babban dalilin da yasa muka zauna ya kamata ma mu dai hutu don mu kare wannan tantance waɗannan ministoci a tura shugaban kasa saboda ai akwanta da ministoci a fara aiki a kasa
wato sai kun gama tantance su shugaban kasa zai ba su mukamai kenan
eh sai mun gama duk abin da muka samu sai mun rubuta report tura shugaban kasa bisa report shi kuma zai zauna ya ga abin da ya kamata ai
majalisar dattawa ta kwashi kwanaki 4 tana tantance ministocin an riga an tantance ministoci 40 cikin 43 da shugaba Buhari ya mika mata Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin masana na ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin amfani da iskar gas wajen dafa abinci maimakon itatuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasiru Adamu Alkaya ya hado mana
Taron da aka gudanar kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki ya bayyana cewa kashi 5 ne kacal cikin 100 na 'yan Najeriya ke amfani da iskar gas din wajen girki. Kwararre ko mai ba da shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban Najeriya Dayo Adeshina ya ce bayan kashi 5 din masu damar amfani da iskar gas kashi 60 cikin 100 na amfani da ice ne kashi 30 cikin 100 ko kanazar inda sauran kashi 5 din kan yi amfani da bakin gawayi ko kokol. Ba ma nan matsala take ba binciken an gano kashi 90 cikin 100 na tukwanen iskar gas din sun gama zamanin aikin su dan ana buƙatar duba lafiyar tukunya don sauya ta bayan shekaru 15 Adeshina ya ce kashi 90 cikin 100 na tukwanen sun kai shekaru 30 da kerawa da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane don yiwuwar tashin gobara baya ga gobara masana na duba tasirin wannan lamari ta zabar hanyoyin da ba sa karewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli Farfesa Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya
makamashin da baya karewa shine makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal har ma da sanadarin uranium duk masu karewa ne abu nufi shine idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su ta ɗaya bangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya akwai su kuma dukansu waɗannan wanda ba sa karewa cancan suna da nasaba da ƙarfin hasken rana
Imran Adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin Rigasa in ya shigo Abuja kuma yakan amfana da iskar gas
amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da yafi kanzir sauki kuɗin da zaka sai kanzir na sati ɗaya zaka sai gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu na farko kenan na biyu gas ba shi da matsala irin na kanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin nama ko itace da ake amfani da su ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandana ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu ba su san da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi
wasu daga cikin na'urorin ne yawa-yawan su ma tsaffi ne ko kuma ma najabu ne tukwanen gas din
ita ma da nasu irin haka sai a sa masu kamfanonin da suke cike tukunyan gas din in za su cika wannan tukunyan gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi in mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane sai ba mai shi shawara cewa wannan abin na kaba mai kyau bane zai kama gobara ma da nasu ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas koda ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas saboda haka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin na kaba mai kyau bane ba zai ganga ceje kuma ya cika ba.
Hukumomi na kara bullo da wasu sabbin rishiyo na zamani don rage sare bishiyoyi ga neman icen girki da zummar yaki da hamada. Nasiru Adamu Alkaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah
To a gaida Nasira da Mail Hikaya har yanzu yana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:15 na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke nan Washington DC barkan ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka mai wuya Tanzuma da ta barki a makon da ya gabata tsakanin yan sandan Najeriya da magoya bayan shugaban yan shi'a Najeriya din Sheikh Ibrahim Zakzaki inda har aka yi asarar rayukan da suka hada da wani babban hafsa ko kuma jami'in yan sanda ta kara jaddada maganar samar da isassun ma'aikatan tsaro kamar su yan sanda din wanda za su rika tankarar wannan rikici din daga yan sanda na tarayya ne ko kuma na jiha-jiha to saboda haka ne a yau muke son mu kammala tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi kan maganar samar da su yan sandan jiha-jiha din da jin ra'ayoyin wanda abin ya shafa wanda wakilinmu shi Hassan Maina Kaniya hadu mana wannan ra'ayoyi sun hada da gwamnoni da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da yan siyasa da dai sauran yan Najeriya masu abin fadakan wannan batu
Tsohon Sufeto Janar na yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba wanda baya ganin baikin yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta musu aiki
ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki yau duniya an ci gaba yan sanda a wasu kasashe ba ma sa fita kan titi daga kobushin su suke ganin komai da yake faruwa da kai laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi to amma mun nan abin ya gagara ai akwai wannan kokarin na asaka wa'annan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har ne aiki na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen ta duk an bi an sassace
amma Hafsa mai ritaya a dunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
da wani bana ko bayan kekiron dan sandan jaha abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi san ya zama inda suka samuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin yan sanda a kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan
Tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri yace yana goyon bayan kirkiro yan sandan jihohi a Najeriya
in aka ce za a kirkiro yan sandan jihohi sai mu tsaya mu tambaya shin kam in an kirkiro su wani irin aiki ne za su yi wanne ne kuma za a barwa yan sandan Najeriya sannan tunda aikin tsaro ne dole kuma ai tunanin wani gyaran fuska za a yi wa dokokin Najeriya na shari'a wanda zai inganta shi wannan kirkiro yan sandan jihohi da yan sandan tarayya ina gani idan ana so yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga yan Najeriya to maganan a riƙa kakkaucewa daga kirkiro yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga yan sandan jiha ga yan sandan watakila ƙaramar hukuma misali sunan su yan sanda ne amma aikin da za su yi daki-daki-daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi
Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya
da a yi yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan yan sanda na ƙasa ƙwari a ƙara musu yawa ga matasanmu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin yan sandan ƙasa sa'annan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo bane saboda haka madadin kikiro yan sandan jihohi wanda zai ba gononi dama amfani da su don biyan bukatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta dauki yan sanda duk matasan Najeriya a yi kokari a cashe a dauki nagari a shiga da su aikin yan sanda
to what a view the security architecture of Nigeria
gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nana ta cewa dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya ko kuna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro yan sandan jihohi akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnatin jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa
to be having some measure of control on security personnel
a sunana Saba Imamu Gaishuwa mazaunin Abuja. Ni a ra'ayina bana goyon bayan ƴan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da na yanki a Najeriya. Idan aka yi ƴan sandan jihohi to na tabbatar maka taurabar Najeriya biyu ya zo, don mutumin kudu shi zai zauna a kudu, mutumin arewa kuma arewa. To yaushe a jin faɗan sanar da gwamnan jihar ɗauka wani faɗan sanar ne na Najeriya ma ya kasa tallafa mu, saboda haka ni bana ko ɗan sandan jiha. Ɗan sandan jiha a America da England ake yi a ciki, ba ma Najeriya aka yi. Ba kafa ce ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa maƙiyansu a siyasance ko maƙiyansu a Najeriya.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada haƙin amincewar wanduwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai ba ne a ce jihohi sun yi ‘yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma’aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu, yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu? Za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa. Saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana wa gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman, bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance, mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati.
Sunana Sani Ibrahim Gamko. Mala san mai kaina, ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi a Najeriya abu ne mai kyau, duba da yadda su ainihin kansu yawan ‘yan sandan ya yi ƙaranci a Najeriya. Kuma akwai hukumomi da ake kafawa a jihohi, misali kamar ‘yan banga da sauransu, a mutane suke taimakawa al’umma ƙwarai da gaske. Saboda haka wannan wani abu ne, inda har zai yiwu jihohin kuma su ɗauka ɗaure ‘yan sanda, to wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, kuma zai taimaka a samu sauƙi an abubuwan da suke faruwa yau da gobe.
Sunana Musa Gambaya Kana Zaria. Ba mu goyon bayan ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi domin su gwamnoni za su a ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi domin su cika ransu babu babbaka. Domin ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi ba abin da zai kawo sai kama karya. Ko a yanzu ka ga halin da ake ciki ko tsakanin gwamnoni da kwamishinonin ‘yan sandan, wanda kwamishinonin ‘yan sandan nan suna ƙarƙashin firar gamnan ne, amma za ka ga gwamnan jiha ya sa police commissioner ya yi abu dole ko da ya saba ma doka saboda biyan buƙatuwarsa. To ina kuma a ce an ƙirƙiro ‘yan sanda wanda su ne suke za su ce su ce su bari su bari?
Sunana Tanimu Jaza. Ra'ayina shi ne wannan abun ina ganin abu ne mai inganci, domin abubuwa ne wanda suka ɗau lokaci da daɗin daɗewa, saɓani a ƙasa ya daɗe yana kauriwa. Kuma ni a fahimta ta wani abu ne wanda tun farko da a ce ana kai mutane suna security suna aiki ne a yankunansu, saboda su suka san mutanensu, su suka san masu aikata laifukan wurarensu. Idan za a ɗauko Bayarabe a kawo shi arewacin Najeriya, bai san sirrin arewacin Najeriya ba. Haka kuma an ɗauki Bahaushe an kai shi shi ma ɓangaren Yoruba, abin na iya kasantuwa kamar haka. Amma ni a gani na idan aka ƙirƙiro su kowane yanki sun san masu laifukan cikinsu, wannan abu zai taimaki ƙasa.
Sunana Alhassan Shaibu, na aka fi sani na da minista. Sai mutumin da yake a state din shi, shi ya san state din shi, sannan kuma an kawo shi gurin da aka ajiye shi, dama ya riga ya san local government din shi, ya riga ya san ko ina a state din shi, saboda haka an ajiye kaga ba zai san wahalar aiki ba. Ko da wasu abubuwa ne wannan shi za su daure mar kai, kamar wanda za a kawo bako daga wani guri ya zo bai sani ba, to shi dama already ya riga ya san abin da zai yi a gurin. Amma akwai wasu matsaloli, dama dan garin ne kuma ya riga ya girma a state din, ya san komai, ko wanda local government ya san matsalolin shi, saboda haka wannan yana da kyau.
Masanin tsaro Aliko Erinshit Harun a irin fahimtarsa na da irin wannan tunani.
Gaskiya matsalolin da muke da shi a ƙasar nan bana goyon baya a ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi. Najeriya bata isa matsayin da za a ce da a ƙirƙiro ‘yan sandan jihohi ba. In ka duba ai akwai ‘yan sandan jihohi da ake amfani da su a wasu ƙasashe. In ka duba akwai a India, kuma akwai a Pakistan. Amma idan ka duba tsarin Najeriya yanzu haka abin da ake ciki a ƙasar nan ya ci a ce a ƙirƙiro su waɗannan ‘yan sandan jihohi. Amma kuma matsayinmu na Najeriya bai kai cewa a kawo wannan matsayi na ‘yan sandan jihohi ba.
Mai martaba Sarkin Ningi Yunusa Muhammad Danyaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an 'yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami.
Ba na da yi wannan magana, na ɗan da rika shekara a rabarin na yi wannan magana, maganan state police na roko gwamnati na gari a kai in ba za a yi daidai labari shara bannin jihar Bauchi. Hujjoji na guda biyu ne, state police ɗin an yi ne ina ganin zai jawo abdurrahman da garin zuwa don gida yana da wuya sai dai ɗan an yi gangan domin ba za ku iya bance da su kun ba su bindiga ƙarshe su ke don sai zuba ɗan fashi da baka. Na biyu kuma Najeriya sai dai sun World Party System, duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai jam'iyyarsa.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To da wannan ra'ayi na mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunus Muhammad ɗan yaya muka zo ƙarshen wannan ra'ayoyi da wato kan bukatar samar da 'yan sandan jiha jiya ko kuma aka san haka a can Najeriya. Kuma wannan ma dai gaba ɗaya shi ne ya kawo mu ƙarshen muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin tsohon kwamishinan 'yan sandan Najeriya wato Abubakar Saf da kuma wani tsohon hafsan sojan jiragen sama na ƙasar Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Idan Allah ya kaimu makon gobe muna fatar kawo muku muhawara ta musamman akan rikicin 'yan shi'a da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Mu kuma dama ba kungiya ba ce, mu addini muke yi, idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kan mu kungiya ba.
Ibrahim Elazarzaki da ya zo sai bai ɗauko tafiyar shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamɓar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyu na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kau da gwamnati da take kai.
Muna zaune da jama'a lafiya, mu ne aka kashe, mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkisa mana ana kashe mu ba mu ɗauki makami ba.
Akwai malam Shak ɗan yi rubutu a kasan nan, babban malami ne wanda yake da mabiya. Ka taɓa jin malam ɗan yi rubutu ya fito ya ce ina so a amara da gwamnati?
Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a, kana shiga Kaduna da masallacin Juma'a da ke rufe hanya.
Kuma a harka ta tsaro, ni ina da iko da hanya, kai kana da iko da hanya, sai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabba ƙarko kuma ka haifar da wani abu.
Muna fata za a tsammani zuwan wannan muhawara. Zai a madadin shi wakili namu a can Abuja Hassan Maina Kaina da kuma dukkan muryoyin da aka ji a kan wannan zance na 'yan sandan jiha-jiha, ni Ali Mustapha Sokoto nake muku ban kwana daga nan Washington DC sai mun damu ku da wani sabon shiri. A huta lafiya.
To malamai a gaishe ku da aiki, yanzu ga Ibrahim Ka Almasi Garba ya damu da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaicen, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi tare da sauran 'yan tawagar majalisar dokokin tarayyar Amurka sun isa kasar Ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar alhinin cinikin bayi daga Afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata. An shirya shugaban Ghana Nana Akufo-Addo zai tare su a birnin Accra. Sun hada da mai ladabtarwa na bangaren masu rinjaye James Clemburn da shugaban kungiyar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka baƙaƙen fata Karen Bass da kuma 'yan majalisar wakilai Barbara Lee da John Lewis a cewar kafar labarai ta AP. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmuliya cikin abinda masu sukar sa ke kira take-taken nuna bambancin launin fata. Hukumomi a jihar California na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe wasu mutane uku. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a Afghanistan, a wani al'amari da ake ganin irin na masu canza sheka dinnan ne. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ke so ya zama daraktan hukumar leken asirin tsaron ƙasa na gaba, wani rikakken magoyin bayan shugaban ƙasar ne.
To madalla, masu rawa nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kar a manta za a yi ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ita na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfil Hashin Gumin nake cewa sai mun sake dawo an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde